بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ما لم يدع وعد لبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا رب الله من جرم هذا الدكتور قادين ونامنا ونندري نالهدي قوم شاهدوا دوات الكفر هجرة دبو دايدة داري هدو أربعين دا هدو wanda kuma yayi daidai ga 10 ga watan ko kuma 10 ga watan 9 miladiya 2022. Muna masallacin Imam Malik ne dake bisa titin Gero a unguwar Ranger Sambo dake cikin birnin Sokoto, domin ci gaba da karatun littafin Irshadus Salik ila Ashrafil Masalik. Littafi ne mai bayani akan fiqhu a mazhaban Imam Malik rahimahullah. A cikin ci gaba da karatun za mu tashi faslun muribul baral. Darasin mu na uku ko na hudu za mu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah. Littafin yake faslun. Wannan fasali yana magana ne cewa muribul baral fi sahara, wanda ke son ya fita daji wurin biyan bukata. A da can babu salaga a cikin gidaje, duk wanda ke bukatar ya bayan gari to zai fita bayan gari, ya je can ya bayan gari. Haka yawancin ƙauyuka suke har yanzu. A cikin gidaje ba a gina salaga, ba a gina yauci cikin gida, sai dai ka yi ta waje. Tun lokacin sahabbai haka nan lamarin yake, har lokacin da aka zo aka fara gina salga a cikin gidaje. To wanda ke nufin ya fita gidaje daji wurin biyan bukata, ya kulubu mawdi'an mutma'innan, ya nemi wuri mai natsuwa. Wuri mai natsuwa wato inda babu alama abinda zai tayar mai da hankali a nan wurin da zai tsuguna don yi bayan gari. Sannan wurin ya kasance rahwan, mara ƙarfi, wato wuri ne mai taushi, ba'idan anin nas, kuma ya zama nesa ga mutane, wanda ke wucewa bisa hanya bai tsinkan shi. Ya ma'ana nesa ga mutane. Sannan wala yastaqbilu al-qiblata wala yastadbiruha, kada ya fuskanci al-qibla kuma kada ya bata baya. Ra'ayin wasu malamai kenan, kamar su Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, yace mun je kasan Sham, ko da muka shiga salgarsu sun gina ne suna fuskantar al-qibla. Saboda haka yace fa nastaghfirullah, sai mu yi kokari mu kauce ma al-qiblan, amma duk da haka kuma sai mun nemi gafara. Sai mun yi istighfari, wacewa fa nan harifu anha, sai mu karkatar da jikinmu mu ga dai ba fitacci alƙiblar sat ba amma duk da haka dan karkatar da jiki to ai ba kauce ma alƙiblar baki ɗaya ba saboda haka in suka fito sai sun istighfari ra'ayin wasu malamai cewa kuma na idan ya kasance daji ne shi mai wannan littafin ke magana wannan ittifaqan ne tsakanin malaman hadisi dan a daji ne ba a fuskanta alqibla ba a ba alqibla baya ko da ko akwai satara gaban ka kai satara da babban icce duk da haka baka ba alqibla ba ka alqibla gaba kuma baka ba alqibla baya idan ya kasance cikin gida ne nan malamai ke da sabani wasu ce ko cikin gida ma ba a fuskanta alqibla kuma ba a ba alqibla baya wasu ce a'a ba a dai fuskanta alqibla amma ana iya ba alqibla baya wasu ce kai da dajin da gidan duk kana da damar ka fuskanci alqibla ko ka ba alqibla baya kuma kauli wanda ya fi rinjaya shine za a iya ba alqibla baya a cikin gida inda ginoni suke amma ban da daji Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya ce irtaqaitu bait Hafsa fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ala hajatihi mustaqbila al-qibla mustaqbila al-sham yace na hawa saman dakin nana Hafsa yafashe nana Hafsa matan manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ko da na hawa can don bukata ta nana tsinke manzo sallallahu alaihi wa sallam bi biya yana wurin biyan bukata ya fuskanci Sham arewa kenan ya ba alqibla baya alqibla Madina kudu take Sham kuma arewa take sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ya rawaito yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza ataytum al-qa'ita fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha walakin sharriqu aw qarribu idan kuka je wurin biyan bukatar ku kada ku fuskanci al-qibla kuma kada ku ba al-qibla baya ku fuskanci arewa in kun fuskanci al-qibla kudu kenan ku fuskanta dan kun ba alqibla baya kuma arewa ke da kuka fuskanta walakin sai dai yadda za ku yi sharriku ku fuskanci mahudar rana aw gharribu ko ku fuskanci mafadar rana ku dobe gabas ko yamma karantar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu saboda haka Madina da alqibla suke kudu duk kasashen da suka yi daidai da haka nan su ma alqibla su kudu take to ba za su fuskanci kudu a bayan gari ko yi tsari ba kuma ba za su ba kudu baya su fuskanci arewa ba idan ya kafance a daji ne inda babu ginoni sai dai su fuskanci gabas ko kuma yamma to mu sai biyu suka haɗe alqibla kuma gaba mahudar rana saboda haka mu sai a ce muna jannabu aw shammilu ko dai mu dubi junub kudu kenan ko ko mu dubi shimal arewa kenan ko sai mu kauce ma al-ishraq ash-sharq da kuma gaba don mun fuskanci sharq mun fuskanci alqibla idan mun fuskanci gharbi kuma mun ba alqibla baya an fahimta ko mu hukuncin mu kenan da kuma waɗanda suka dace da cewa alqibla su gabas take to idan cikin gida ne yana halatta adibi yamma adibi ina yammaci bi yammaci nan mu gare mu nan nan duka ci yamma an ba alqibla baya kenan ko to haka nan din yana halatta a cikin gida amma al-afdal wal aula shine a kauce ma fuskanta alqibla ko kuma ba alqibla baya saboda ka tun farko idan za a gina maka yauce to ka sa duk wanda zai tsugunna akan yaucin nan arewai kadibe ko kuma kudu haka ne shine mafi al-aula amma in ya zama ko da ka shiga gidan dama ba kai ka gina gidan ba gidan nan gida ka isko kuma yaucin nadibin yabba wanda tsugunna al-qibla zai ba baya to wannan babu ne amma in ya kasance al-qibla ake fuskanta to akwai matsala a sayan da za a canza kula al-aqal a fuskanci yamma a ba al-qibla baya duk wannan ana yi ne saboda girma daraja al-qibla wala yakshifu auratahu daga cikin ladabban biyan bukata wanda yake taji idan zai biya bukatar sa kada ya ɗebe tufafinsa tun yana tsaye ya koma sandan wanda ke nesa yana tsinka shi zai hakan hatta ya dunuwa min al-ard ya bari sai ya kusa da ƙasa tukunna daɗa sai ya ɗebe tufafin shi wannan wayar da ƙizilla ya kiyaye inuwa kada ya je tsugunna inuwa inda mutane ka shan inuwa nan ne zai yi bayan gari ya saba ma shari'a washa'i'a da gaɓar ƙorama ko gaɓar gulbi ko gaɓar teku duk waɗannan wurare a kiyaye su warraƙida da kuma cikin inda ruwa ka kwanci inda ruwa ka kwanci a fadama a je a yi bayan gari a ciki nan ma a kiyaye yin hakan wasu jihura da kuma rani idan za ka yi fitsari to ka je ka zurare fitsari a cikin rami ba ka san mene ne cikin ramin ba zai fitowa ya cuta ma waɗannan wurare da aka ambata wurare ne da mutane ke la'anta duk wanda ya je ya yi najasa a waɗannan wurare ana ce musu al-mala'in wato wurare da ake la'anta a maimakon azzulli inuwa malamai sun ce da kuma wurin da ake shan hantsi idan ya kasance akwai wani dutse ne da watakila a lokacin ɗari mutane suka je su zauna nan suna shan hantsi to irin waɗannan wuraren suka je kai najasa a wurin in kai najasa a wurin to za ka haɗu da la'antar mutane da kuma akwai tsari a tattare ta tsakiya hanya inda mutane ke wucewa ka je ka yi bayan gari a wurin mutane za su la'anta ko kuma dabda hanya inda mutane za su wuce za su ji wari nan ma za ka samu la'antar mutane saboda haka duk wurin da za ka iya jawo ma kanka la'anta da kuma tsinuwan mutane to shari'a ta hana ka yin bayan gari a wurin inda za ka cuta ma al'umma wafil kanif idan a cikin salga ne za ka shiga wurin biyan bukata yuzilu anhu ismallahi ta'ala to ya ɗebe sunan Allah da jiki ne in kana saye da zobe mai rubutu sunan Allah Allahu to ɗebe zobe za ka shiga bayan gari idan tufafi ne mai rubuce da sunan Allahu to ɗebe tuwajin nan ka canza kan hula ce haka nan ga sakan hula an rubuta sunan Allah ɗebe sunan Allah ka ajiye sannan ka shiga ya zanga sunan Allah ana gani ga hili ana karantawa littafi ne a jibinka ɗebe littafin ka ajiye sannan ka shiga idan ya kasance cikin waya ce ko ƙur'ani cikakke ne ke ciki babu matsala ba a gani bale a karanta. Idan mutum ya mance ya riga ya shiga, in bai fara biyan bukatan ba ya hito ya ɗaya bai aji ko ya ba wani ya rike bai, sannan ya koma. Shina yiwuwa kuma kana tare da sunan Allah amma ɗaya bai wa a ce a ajiye din nan yana iya salwanta. Idan Alƙur'ani ne dogara ga Allah, ka ɗebe Alƙur'anin ka ajiye wani wuri ka bar wa Allah fako, ka shiga ka biya buƙatanka. Allah ne zai fake ma har ka shiga ka hito ka isko abinka ka ɗauka. Kuma koda wani ya ɗauke haka nan ya fi ma alheri, ka shiga bayan gari da sunan Allah. Don za ka iya samun wani nan gaba in an ɗauke maka wannan. Idan kuɗi ne ke ɗauke da sunan Allah fa, kuɗi ne fa, amma kuma da sunan Allah rubuce, yaya za ka yi? In akwai amini da za ka bashi ya rike ma, ka bashi ya rike ma. In babu to ka bar abinka a cikin aljihu larura ce. Wallahu a'lam. Wa inda dukhul, a lokacin shiga yauce ko kuma salga ko ba haya, yuqaddimu rijlahu al-yusra, zai gabatar da kafarsa ta hagu a wurin shiga. Amma kafin a kai wurin shigan, ƙa'ilan sai ya karanta wannan zikirin, ya ce bismillah, a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. Abin da ya inganta hadisi kenan. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ko min al-khubuthi wal khaba'ith. An karanta da dammil ba da kuma sukunil ba, yadda ka karanta daidai ne. Al-khubuth maza aljannu wal khaba'ith da kuma mata aljannu. Naga ce al-khubuthu ko abin da ke cutarwa dangin maza, wal khaba'ith da kuma masu cutarwa dangin mata. Mai littafin ya ƙara ya ce wa minan rijfin najif, kuma ina neman ka tsari daga najasar ƙazanta. Wa minan shaitanin rajim, kuma ina neman ka tsari daga shaitan jefaffe daga rahamar Allah. To waɗannan dai jumloli guda biyu duk ƙari ne bisa ga abin da ke cikin hadisin daga wasu malamai mujtahidai. Amma abinda inganta hadisi ake so a tsaya nan shine bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, kafin a isa bakin yaucin da za a shiga ko kuma bahayin da za a shiga. A lokacin da aka isa ne za a fara sa kafan hagu, wal yumna za a gabatar da kafar dama fil khuruj, a wurin fitowa. A wurin fitowa sai a kiyaye kafar dama, ake fara fitowa da ita. Idan aka fito da dama, aka fito da hagu, an fito daga cikin yaucin, idan dab da wurin babu kazantar ƙa'ilar, to sai a karanta wannan zikirin. In ma bakin yauci akwai kazantar, a ɗaga zuwa gaba tukun, sannan a karanci wannan zikirin. Wace alhamdulillahi allazi أذهب عني الأذى وعافاني. يندم لتفي كوكنا. أما بني إن جنت غفرانك. كوى بني إن جنت جمال صلى الله عليه وآله وسلم. دكاهتو دكاف الدامة. هاكوكما تاهتو تكاش غفرانك. يا الله إلى نبغك غفرانك. wani laifi ne kai kake neman gafara. Lokacin da ka shiga yauce ba kai zikiri ba don ba a zikiri cikin yauce. To dan lokacin nan da kai ba kai zikiri ba ka ambaci sunan Allah ba, ko gafaran da kake nema ga Ubangiji ke. Na ce ma ya yi ma wannan sakacin da kai ba ka ambaci sunan Allah ba. Ba mu awoyi nawa muke kannatawa ba tare da mu ambaci sunan Allah ba. Ko kuma ya kasance malamai suka ce zai wace an ce ka nemi gafaran ne saboda ka aikata wani abin da ke laifi ne a lokacin da ka shiga yaucin. Wallahu a'lam. Ibada ce kuma ta wannan zikirin lokacin shiga da kuma lokacin fitowa. Sawa'an an san dalilin da yasa aka ce a karanta ko ba a san dalili ba. A kiyaye wannan. Yawanci muka yi sakaci wurin irin waɗannan zikirorin. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin shaitan Iblis. Ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Iblis ya ce da rundunarsa suna ganin ku ta yanda ku ba ku ganin su. To wanda kake gani ma kuna faɗa yaya ka ƙare da shi balle wanda ba ka gani. To waɗannan zikirorin da muke karantawa da su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kare mu daga sharrin shi shaitan da ba mu gani balle mu yaƙi da shi. To saboda haka idan kana karanta waɗannan zikirorin to sai Allah ya kare ka daga sharrin shaitan. Sai ka zama daga cikin waɗanda Allah ya ce ma inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Lalle ne bayina masu da'a da biyayya gare ni Iblis ba ka da iko a kansu. A karantar da iyali, a karantar da yara, wa yajtahidu fil istibra, kuma duk wanda shiga yauce ya biya bukata ya yi kokari wurin ganin ya tsabtace najasar da ya fitar. Sina al istibra wa yastajmiru bi salasati ahjar, kuma shi namiji yana da damar ya karce fitsarin da yayi da bayan garin da yayi da dutse guda uku. Dutse guda uku din nan wasu malamai na ganin cewa mustahab ne, amma sun wuce zama mustahab, wajib ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yake Abdullah ibn Mas'ud a lokacin da ya shiga wurin biyan bukata ya je ya zo mai da dutse uku, sai ya samo duwatsu guda biyu, ya samu na uku ba sai ya dauko kanjilo tutun jaki. Da ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ashi dutsen, sai ya yarda tutun jaki ya ce haza rijsun, ko kuma ya ce rijsun, ai wannan kazanta ce, i'tini bi salis, je ka zo mini da na uku. Ya je samo dutse na ukun ya zo da shi. Inda mustahabi ne bai ce mai zai samu na uku, sai amfani da guda ko kuma da biyu. Aka yi amfani da takardar da ba ta da rubutu wanda ke iya tsotse damshi kuma ta ɗebe kazanta kamar irin yadda ake tishu, ana iya mulmula ta yi amfani da shi mai mulmule uku. Yanda malamai ke ba da bayanin yanda za a amfani da su, na farko mahitan hitsari, mulmule na farko ko dutse na farko mahitan hitsari ake fara karkarewa. Idan karkare mahitan hitsari na biyu da na uku sai amfani da su wurin karkare mahitan bayan gari. wasu malamai suna cewa idan aka yi amfani da na farko wurin karkare hitsari to a juye gehen shi guda amfani da shi kuma wurin karkare bayan gari da na biyu da na uku duka shi ne mai risala ke cewa idan na uku din nan ya hito babu kazanta babu bayan gari ga wannan dutse na uku to can gaba ba ko ka samu ruwa ba sai ka koma kuma yin tsarki ba wannan tsarki da kai ya ishe ka sannan ko da akwai ruwa kai namiji dutse uku sun ishe ka ba sai ka sa ruwan ba ba a haɗa dutse da ruwa sai dai a amfani da guda ko dai ka yi da ruwa ko kuma ka yi da dutsen kaɗai hadisai guda biyu sun zo suna magana akan wannan matsalar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fihi rijalan yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a masallacin Quba Allah ce akwai wasu mazaji yuhibbuna an yatatahharu suna so su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin shi ko Allah yana son masu tsarki Annabi sallallahu alaihi wasallam da jin haka sai nika gariya ta ce isko mutanen Quba a wuce kilomita uku tsakanin su da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba masallacin Quba din da masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam isko su ya ce to Allah ya biyo ku a cikin Al-Qur'ani me kuka san kuke aikatawa har kuka samu wannan yabo to hadisin guda yace inna nutbi'ul ma' wal hajar idan muka yi bayan gari ko kuma yi tsari bayan mun sa dutse mun karce sai mu kawo kuma ruwa mu wanke annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to saboda haka ne amma wannan hadisin da'ifun ne hadisi da ke magana akan ruwa kawai shine inganta cewa idan muka yi bayan gari ko hitsari ruwa muke sawa mu wanke wannan hadisin kawai shine yake karbabin hadisi malamai suna cewa wal ma'u athyab wa atharkum cewa ruwa shine yafi athyab yafi daɗi ga zuciyar shi wanda zai tsarkin idan yayi tsarki da ruwa sai ji cewa ya ji daɗin haka ne wa athhar kuma ruwa din shine fi tsarkakewa ga wanda bai saba da dutse ba kenan da ruwa ta zuba zaka kai ta kwararawa zaka kai ko kuwa wanda ya saba da dutse shi ko nan take ne ya karce abin shi ya tashi kuma ya ɗebe kazantar gaba ɗaya sannan dutse ya fi saukin samuwa sannan wani sauki ne Allah subhanahu wataala yawa wannan al'umma in ba ka ba ko ina za ka kenan kana da jikan ruwa cikin aljihunka ko kuma cikin mota ko cikin ina haka sauwa kima yadda duk sallah ta kama ka ko ina ne sai ka share kasa ka yi sallah to haka nan ma idan bayan gari ko hitsari ya cimma wani wuri samu dutse kawai ko kuma ka samu abin nan kara wanda zai iya tsaftace shi ke na hutar da kai malamin ya ce wa fi ma'anaha ga ma'anar dutse ko kuma duk abin da ya dangaye kama da dutse ga ma'ana aikinsu yake daidai da aikin da dutse ke yi kullu jamidin duk wani abin da yake sandararre ne ana yi amfani da shi wurin tsaftacewa ka gani kwalba kenan ba sai kama da dutse ba don kwalba sulbi gare ta ba ta ɗebe kazanta ko sannan duk wani abin da zai iya cutar da kai in ka zo wurin karce bayan gari zai iya jima to shi ma din bai zan ɗaya da dutse ba ba amfani da shi sannan abin da yake mai alfarma ne kamar zinari azurfa da sauran dukiya to su ma din ba a amfani da su wurin karce bayan gari ko kuma yi tsari wannan jami'in da za a yi amfani da shi ya kasance tsahirin mai tsarki ne, wanda dutsen da za ka yi amfani da shi idan kana da tabbacin cewa babu najasa, inda ka ɗauko dutsen ba wuri ne mai najasa ba, idan kana da wannan tabbacin. Amma ko ba wa tabbacin cewa najasa ba ta taɓa wannan dutsen ba, sai dai in ka ga najasa liƙe da dutsen to wannan. Amma yanzan inda ka ɗauko dutsen ba wuri ne mai najasa ba, shi ake nufi. Sannan ghairu muhtaram, ko wannan abin da za ka yi amfani da shi wurin karce hifadi ko bayan gari ba abu ne mai alfarma ba, ba dukiya ba ce. Wa yujzi'u al-wahidu, yace ɗaya ya isa, amma in an ka sharɗin kenan. In ya kasance dutse ɗaya ka samu, to ɗaya ɗin nan ya ishe ka. Amma sharaɗi in ya zan ya tsarkake shi kenan ya isa. Wa yazidu alaiha in ihtaja, zai ƙari a kan dutse ɗayan idan ya buƙaci hakan. Ko da bai buƙaci hakanan ba, in dai akwai dutse to dole ne ya ƙara. Abu da karantarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam, amma in babu dutsen guda ne katal ko kuma dutsen ne, to yi amfani da su haka. Wallahu a'lam. Wal ma'u, malam ya ce yi amfani da ruwa wurin yin tsarki afdalu, shi ne mafi fici, wannan duk malamai sun ce a kan haka. Ka jam'ihima, ko ya ce kuma kamar haɗa ruwan da kuma dutse. Wanda ne bayani cewa hadisin da ya zo aka haka nan hadisi mai rauni ne, saboda haka ba a haɗa su biyu, sai dai ka yi amfani da guda kawai. Wa yadda ayyanu, ruwa shi ke zama tilas a yi amfani da shi fil mazi, na fitan mazi, sai a sa ruwa a wanki. Alal mashhur, ko bisa ga zancen da malamai mafi yawancin malikiya suka goya ma baya, sha mashhur, ɗan malamai ya samu 16 abinda ya sama sun goya ma matsala baya, na ce shi ne mashhur. Na ka ce arrajih, wanda malamai da hujjojinsu da fi ƙarfi suka hukuncinsu, ya ce arrajih. Wani lokacin za a samu ghairul mashhur ɗin shi ne rajih, wanda ba mashhuri ba, malamai kaɗan ne suka goya ma wannan matsalar baya, amma sai a ga su ke da hujja mafi ƙarfi, saboda haka sai a ce musu arrajih. Almarjuhu kuma shi ne matsalar da hujjar su aka fi zuwa ƙarfi, saboda haka sai zamo mashhurun kuma marjuhun. Matsalar da hukuncin da malamai mafi yawanci suka fi goya ma baya, amma kuma wanda aka doke hujjojinsu. To kowane lokaci ana la'akari da arrajih wurin yin aiki, idan ya kasance babu wata fitina da za ta iya tasowa, kuma galiban haka ɗin ke faruwa. Wanda zai zama rajih zai yi amfani da shi sai zai yafi. Wahal yagsilu minhu jami'a zakar aw al-makhraj qawlan, wanda mazi ya hito bai. Malamai na da ra'ayi guda biyu, sai ya ce muna qawlan. Abinda mai mukhtasar ke cewa li'adami istila'i ala arjahiyyati al-mansusa, malamai a lokacin ɗauko wannan hukuncin ba su ga wani hukunci ne malamai suka rinjayar ba, saboda haka sai su ce ma wannan matsala mai ra'ayi biyu, sai su ce mai ƙaulani mutawiyata ne kenan. Wato duk wannan ra'ayoyi guda biyu duk daidai da daidai suke a wurin ƙarfinsu, wasu sun goya ma wannan matsala hukunci baya, wasu sun goya ma wannan hukunci baya. Shi ne wahal yagsilu minhu jami'a zakar wanda mazi ya hito bai duk azzakarin sa zai wanke tsawon azzakarin duka awul makharaj ko kuwa daidai inda mazi ya hito kan azzakarin nan ne kawai zai kama ya wanke wasu kace kan azzakarin kadai zai wanke wasu kuma suka ce azzakarin duka zai wanke Ali ibn Abi Talib ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya sa miqdad ya mai tambaya cewa ni fa mutun ne mazi ya wahi toma amma dai manzo sallallahu alaihi wasallam suruki na ne don ina aure da diyarta Fatima saboda kai miqdad je kai min tambaya ya zan aikata miqdad ibn al-aswad ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da mazi ya hitoma in ya kusaci iyali ne yace ya zikira zakarahu wa yatawadda ya wanke azzakari ne sannan ya alwala ko abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kin saboda ga inda mani bai tabu mazi bai taba ba mai hikiman wanke wurin ya ba hikiman wanke wurin in kuma ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zikira zakarahu ne to me ya kamata a ce koda wani yanki ne za a wanki zakar ne dai ko sai a ce azbar bil kull wa arada al juz aure malaman balaga to na alaqatu al juz'iyya me muku ya ce wanki kan azzakarin shi ko kuma daidai inda mazin ya hito sai ce ai wanki azzakarin menene dalilin da zai sa a wanki azzakarin fitan mazin ko inda manzi mai fitaba da ba a wanki azzakari to ashe mazihin ake so a wanki ba wa azzakari ake so a wanka ba an fahimta ko saboda ka an wanke inda mazihin ya taba shi kenan in ya tabi duk azzakarin ne a wanke duka an kuma a bai tabi duka azzakarin ba daidai bakin mafita azzakari ne aka wanke ne shi kenan ya wadata ina fatan fahimta ko saboda haka mazihi yanda aka tsarkin fitsari haka ake tsarkin mazihi to wasu malamai a cikin mukhtasar har suna kawo cewa to shin niyya zai yi wurin wankewan ko ba sai ya yi niyya ba ita wannan zai da aka yi sabani a kai wurin wanke fitsari ai babu niyya ko akwai niyya to fitsari ko ya yi mazihi zama najasa dukkan su najasa ne amma hikmar ya himu ne ko kuwa amma duk da haka ba a yi magana cewa a yi niyya wurin wanke abin da ya hitsari ba don hitsari daga cikin musabbibat na azabul qabr dalilan abin da azabul qabr sannan wa yastajmiru bi shimalihi inda muka yi to ya yi maganan al-istijmar ko karcewa yace to da hannun hagu zai karce ko wayastajmiru bi shimalihi nan yana magana ne kenan akan wanke wanke najasa da ruwa wanke najasa da ruwa amma wurin karcewa da hannun dama zai amfani ya rike dutsen da zai karce da shi da hannun dama ya rike azzakarin shi da hannu hagu in ya karce na azzakarin ya gama sannan ne na bayan gari sai sa hannu hagu da dutsen ya karce amma wurin ya amfani da ruwa yake magana na wayasar jimir bishimalihi zai taba ruwa ne bishimalihi da hannunsa na hagu zai sa ya wanke azzakarinsa ga fitsari da kuma dubararsa ga bayan gari wayasubbu alaiha almaa ya amfani da hannun dama a wurin zuba ruwa qabla mulaqatiha ala adha kahin ya tafi najasar ya zuba ruwan ga hannun hagu in ya zuba ruwan ga hannun hagu hikimar nan annan malamai suka ce zanin da ke ga tafin shi wanda zai taba ruwa ko ruwan za su cike wannan zanin da ke ga tafin shi saboda ka koya tafi bayan garin bayan garin ba su shiga cikin zanen da ke cikin tafinsa saboda ka nan da nan iya wanke za su hita amma in tafin na busasshe ya taba bin nan najasa bayan gari to najasar na iya shigewa cikin zanen da ke cikin hannun shi cikin kusayen zane wanda sai an yi da kyar sannan bayan garin zai hita saboda haka sai ya zuba kahin ya haɗu da najasa da hannuwan yabtadi'u bi qubulihi zai fara wanke azzakari tukunna kamin ya wanke addubuli fa in kana fiha khatamu fihi dhikrullah hannun na hagu da aka ce yasa ya wanke ina akwai zoben da ke dauke da sunan Allah na kalahu ila al-yumna ya ɗebe zuwa hannun dama don zai tafi mai tutu ko zai tafi hitsari farko ba ya yi magana cewa idan zai shiga bayan gari ya ɗebe sunan Allah ba ko to sai kasance ba bayan gari ne ya shiga ba daji ne saboda haka yaya zai kamata a ce a yi wannan maganar kamar yadda aka yi maganar shiga salga to idan ba salga ba ce daji ne mutum zai biya bukatar in yana saye da sunan Allah barin sunan Allah zai jike shi ga bayanin da ke nan ya nuna cewa kenan ba zai ɗebe sunan Allah ba sai in ya zo wurin taɓa ruwa tukunna ne zai ɗebe sunan Allah wurin yin tsarki alhali abin da ya kamata tun farko ko daji ne in zai biyan bukatar to ya ɗebe sunan Allah nan ya rataye ga wani icce ko ya aje bisa wani duci ya koma gehe guda ya biya bukatarsa ya gama ya yi tsarki ya zo ya ɗauki kayansa da ya ƙara gama wallahu a'lam daga nan sai faslun furudul wudu farillan alwallah bayan gama tsarki kenan za a shigo alwallah ne aka wa sallama na'am ko mu tsaya da karatunmu nan in ya so akwai tambayoyi mu amsa wanda za mu iya tauran mu minti goma na'am mallam Umar ya mutu ya shiga tole ba a magana ehe baka ce an yi magana bako elita ya bai kawo abinda mai lita ya kawo ne muke tattaunawa a kai to haka nan ne idan wanda ke biyan bukata fitsari yake ko bayan gari yake yi ba zai magana ba sai ya kammala tukunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayan gari fitsari ya kai mai sallama bai amsa ba sai da ya gama tukunna ya taimama tukunna ya amsa wasu na cewa saboda don bai cikin tsarki dalilin da ya sake ko saboda ka kai ma din da ke bisa bayan garin ne ko hitsarin ne ai kai ma duk abu guda ne yin maganar in ya kasance dole babu makawa wallahu a'lam wasu malamai abinda suke cewa malaman fiqh lokacin da mutum ya tuɓe abin nan mala'ikun da ke tare da shi abin nan ba da kashi baya suke yi ba za su kalli al'awarar shi ba sun ji ya yi magana sun san ya gama saboda haka za su juyo sun juyo sun gashi zindar za su la'ance shi ban da dalili akan ingancin wanga magana wallahu a'lam na'am sarkin duti idan ya kasance wuri bai tsarkaka ba kuma ga shi amfani da duwatsu guda uku to malamai sun ce ana iya ƙara in za a ƙara biyu za a ƙara a yi da na hudu a sa na biyar don su zan wuce an har yanzu bai tsarkaka ba a ƙara biyu kuma bayi da na shidan ya tsarkaka a ƙara ma na bakwai su zan wuce wallahu alam nan suka tsaya abinda suka yi bayani kenan wa alaikum salam yana yauce kuma yana ciniki ta waya to ya ji tsoron Allah a lokacin da mutum ya shiga wurin bayan gari su haka ya zama cikin asiri kada ma wani ya san cewa ma kana wannan wurin ko yayiwa don rufe asiri to bai kamata kuma kana wurin kuma kana binnan ciniki ba kai hakuri har sai ka hito ta kwana wallahi wala kiran sallah ko kira'a ban gane tambayar ba wurin yin waya to idan ya kasance mutum na da bukatan ya sa kira'a ga ringin tune ko kuma zikiri sunan Allah dai duk abin da ke dauke da sunan Allah to dole ne sai ya kiyaye waɗannan dokoki in yana iya in bai iya wa tun farko kar ya sa na farko dole ne kiyaye wannan idan zai shiga bayan gari to ya ɗebe wayan nan ya aji ko ya kashe wayan sai ya hito tukunna ya kunna ko an kire shi ba a samu shi ko to ya sa wayan flight mode ko an kire shi ba a samu asalar za a samu to ko a sa vibration ɗin ko da yake nan sa silent yana magancewa nan sa silent yana magancewa ba a jin sautin sai dai shi mai kira zai ji yana kira a bina waya ta dauka to sannan lokacin da aka kira idan sunan Allah ne sai an kai gabar da ta dace ma'ana ta hito daidai da daidai sannan ne za a yanki an fahimta ko to wanda ya sa Allahu akbar an ce Allah sai yanki to haka daddan bai dace ko kuma ya sa bismillah to ya kasance gabar da zai yankin daidai gabar da ma'ana sa hito ko kuma kalmar shahada ko kuma wani wa'azi ko wani mai duk dai ya kasance abin da ma'ana na hitowa idan ma'ana na zama gurguwa to bai dace ya sa wallahu a'lam sannan wasu ba su ba da abinnan daman cewa ya amfani da sunan Allah ga ringin tune don sunan Allah abu ne abin girmama da kuma darajawa da kuma mutuntawa to bai kamata a ce a sa cikin waya ya kasance da shi ne za a amfani wani ringin tune bai kamata ba saboda haka a daraja sunan Allah ya zan baka yawaita kiran sunan Allah sai inda ya dace a kira sunan Allah amma zan koshe ɗaya biyu duk an kira ɗaya biyu duk an kira ka wanda bai san menene ba bai zai dauke shi wani abu mai daraja ba dan fahimta ko to saboda haka a kiyaye amma wasu sai su ga cewa wani tsananin son Allah ne ke sa haka nan din tsananin son Allah a daraja a girmama umarnin shi da kuma hannun shi wallahu a'lam na wa alaikum assalam shin karcewa kake nuje koko wankewa da ruwa ka faɗi da Hausa karcewa da duci a lokacin da mutum zai karce azzakari ne ya rike duci da hannun dama ya rike azzakari ne da hannun hagu in ya gama na azzakari zai karce addubura ya amfani da hannun hagu na wa alaikum assalam to to الضرورات تبيه المحظورات idan ya kasance akwai larura to ana yi muna magana ne akan abubuwan da ba sai an yi su ba ko kuma ba sai an yi su wannan lokacin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana abinda bai yi bane shine zikiri kawai ce ai man hadhi ko sai sallama an kai amma sai bai an su sallama ba sai ce wace ce sai ta faɗi sunan ta ita ce ummu hani ta ce marhaban bi ummi hani ko sai saboda ka san wannan mun ce larura ta kama na ai maganin za a yi ai magana amma ya kasance a kiyaye larura da za a yi magana saboda ita wadda ba a iya jinkirtawa ne sai a yi wannan lokaci na'am shukran da attambi wa alaikum assalam ya tashi ya cika raka'a nawa raka'a uku koyi da mamudi kake ne shari'a ta yadda ai koyi da mamudi ma'azumi ne jabalin duk gaba ɗaya shi ne limami a tungansu amma sai ya sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya musulmanci kuma su yi koyi da shi saboda ka al-ibtida bil ma'mum wannan ja'iz waɗanda ba su yadda ba cewa su kai to ai niyoyinsu sun bambanta niyya to niyya kuma ba ta da cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ko kuma cewa wannan ba liman ba ne wanda kai koyi da shi ba liman ba ne mamu ne tun da ya samu sallar wani liman ko amma a lokacin da kake koyi da shi mamu ne wannan lokacin ba mamu ba ne ko kuwa idan kabli ko ba'adi ta kammai wannan lokacin a kan wa kablin da ba'adin suka rataya limamin da ya koyi da shi yana ɗauke mai kabli ko ba'adin bai ɗauke mai saboda ta a wannan lokacin ya zama mustaqillun bi nafsi al-munfarid wanda ke salla shi kadai ne kaman bai koyi ma da wani liman kamar wanda zai zo ya iqama ya kabbarta sallah ko shine al-munfarid ko shi ma wanda liman ya saka din ya koma munfarid saboda haka yanda zaka zo ka isko wanda ya iqama sallah ya kabbara shi kai yana sallah halal ne ja'iz ne kai koyi da shi ko haka nan shi ma wanda liman ya sake shi ma ka zo ka isko yana shi ma ja'iz ne kai koyi da shi kan munfarid ne wannan lokacin kan bayyanta nan babu ma bambancin abin da wai niyya tunda sallar guda za ku yi wanda yake sallar azhur zai koyi da mai sallar la'asar ne suke cewa niyya ta bambanta amma duk da haka kuma bambancin niyya bai tasiri mai azhur na iya koyi da mai la'asar na iya koyi da mai azhur ko wanne su wallahu a'lam da ya sai mai saboda ka a karanci sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ta hannun nan ne za a iya a warware ahkam na fiqh waɗanda suka dace da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka ci karo da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam don malaman fiqh nan ba kowane hadisi ne fa suka gani ba saboda ka a lokacin da za su yi hukunci ne bisa ga hasken ilimin da Ubangiji ya ba su to in ya kasance yanzu kai wannan ijtihadi din suka kuskure to suna da lada daya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tahada al-hakim fa akhta lahu ajrun wa idza tahada fa asaba lahu ajran amma duk da haka ba a ce tun da mujtahidi ne a'a dole ne ai koyi da abin da ya koda ga sunna la wannan kuma ba ai haka shi mujtahidin bai da laifi amma kai da kanka sunnan da ta saba ma kawalin mujtahidi kake sunnan kan kawalin mujtahidi ne kake da laifi wallahi wa alim wa alaikum assalam to magariba dai zakai tuko ai ba isha in ba ai magariba eh sun kare magariba ko suna isha in to tsaya sai ka bi su isha ba ka bi su isha in za ka bi su isha in sai ka je kai magariba tukun sannan ai isha in da ba da ramma kai in tambaya daban za ka yi kai tambaya ka daban kanka ce yake nugi ya kai kasu abin da zuciya ke mina na ya da niyan me ya yi magariba wani wuri kamin ya zo ko suna isha'in ko bai yi magariba ba to shi ne ce ba a yi isha'in ba a yi magariba ba so wace magana wanda bai la'asar bai bi mai azhar ban gane wanda ina sauraren ka jawo shi ne na ce shin lokacin da ya zo ba isha'in ko ana yi ba to shin magariba zai zo ko isha'in zai yi magariba zai yi tsarin sallan ba guda ba ne tsarin sallan ba guda ba ne saboda haka ba zai bi su ba in ya bi su za a samu matsala zai rikitar da kai ne da sallah ta talala inda tsarin sallah adadin raka'at duk guda ne ko to wannan sai shi bi su inda duraka uku uku ne ake magariba da isha'in sai bi su suna isha'in su shira magariba amma da yake raka'o'i sun bambanta tsarin sallah ya bambanta to ba zai bi su ba wallahi wa alam na'am lokacin da ka sallame liman ya sallame to babu sallarka shi ya ce babu sallarka duk wanda ya rage liman sallama babu sallar kogwa kayan ko liman yana isha'in ko amma jami'i suke yi kace ko jami'i suke sun zo magariba suna isha'in kai ko baka yi magariba kazo kai isko sai ka bi su sallar isha'i ko wani malami ya ce yana halatta ka bi su ko ka bi su ne amma ba ka yi ba ko tambaya ka yi yawwa ya ce ana bin su in na ka yi raka'a uku wacce liman ya miƙe ta hudu ko
ana yin sallar tare ana iya bin mazalba ya ce
shin yadda ka yi ne ka faɗa mai ya baka hukunci ko ku tambaye shi kai yadda za a yi yadda ya faɗin ka haka nan kai kan bi liman kana magariba liman na isha'i liman ya yi raka'a uku sai kai ya miƙe ga ta hudu sai kai ka zauna haka an ka yi kai yadda ka yi ne ka yaya ka yi
da ya raka'a
biyu sai na tsare kawo gida da aka yi raka'a biyu tare da liman masu fatiha da sura sai ka tsaki liman to da ka tsaki liman sai ka yi raka'a guda to so me da kuma ka bi liman ku yi sauran raka'a guda ba ya daure ba kai an kaga ya raka'a uku ne shi liman yana wa raka'a ta hudu ga sallar isha'i kai ga raka'a ta uku sai kai zaman ninka in ji malamin ku an kai tahiya ka sallame ka tashi ka bi shi ga wannan raka'a gudan da ya rage gare shi ga sallar isha'i da niyyar isha'i sai ku te kuma ku yi tare ko idan ka dawo ka ci sai ka dawo idan
sai mai haka nan sai ce to amma tun da ba na ba duk farin lace
duk farin lace ai hurumin liban ake la'akari da shi yarda ake ikama sallah cikin masallaci to babu wata sallar da za ka yi sawa'an ta farin lace ko ta nafila in kana so haka ne ita wajen masallaci in ba ka ba babu wannan sallar an fahimta ko to sannan idan ka zo ka bi liman kuma da niyyar magariba shi yana isha'i a ce in ka kai raka'a uku kai ka sallami liman na can wurin raka'a ta hudu kai ka zaman ka raka'a ta uku ko tun farko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fala takhtalifu anhu kada ku saba mai to ya tashi kai ka zauna ka saba mai ko baka saba mai kuma shi bai sallame ba kai ka sallame ka saba ko baka saba ba saboda ka wannan sallar da aka haka nan ba mu wallahu a'lam وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك